Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Ma'aikatan mai a Najeriya na barazanar shiga yajin aikin sai baba ta gani gobe Litinin idan Allah ya kai mu bayan cijewar tattaunawar da aka yi da kamfanin mai na Nikonda Energy Limited kan zargin cewa an sallama wasu ma'aikatan ta ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da aka fi sani da Pengasan ta ce ma'aikatanta za su fara barin guraren aikinsu tun daga ranar Litinin da tsakar dare a gugun Najeriya bayan kammala taron jigajigan kungiyar. Ta kuma ce ma'aikatanta a fadin kasar suna jira ne su fara yajin aikin. Kungiyar ma'aikatan dai ta kara da kamfanin mai na Nikonda Energy Limited kan abin da ta kira koran mambobinta ba bisa ka'ida ba. Dama Najeriya na fama da matsalar tashin farashi da kuma wahalar mai biyo bayan barazanar tafiya yajin aiki da 'yan kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na IPMAN suka yi. Jam'iyyar shugaban Falastin Mahmud Abbas ta yi kira da Israel zafar zanga-zanga lokacin ziyarar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zuwa birnin Kudus mako mai zuwa. A jiya Asabar ne jam'iyyar Fatah ta sanar da cewa muna kira ga a gudanar da zanga-zangar nuna fushi a kofar shiga birnin Kudus da kuma tsohon birninta a daidai lokacin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka zai kawo ranar Laraba domin nuna rashin amincewa da shawarar da Trump ya yanke kan birnin Kudus. A farkon watan nan ne Trump ya fusata Falastinawa lokacin da ya sanar da cewa Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda hakan ya zama warware daidaituwar da aka cimma mai sarƙaƙiya shekaru masu yawa. Shugabannin Falastinawa sun mayar da martani ta hanyar soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Har ya zuwa yanzu dai ana sa ran zai gana da jami'an Isra'ila. Baki ɗaya dai Falastinawa da Isra'ilawa na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birninsu na gaskiya, amma jayayyar da ake kan birnin ya sa ake gudanar da harkokin gwamnati a wasu wurare, inda birnin Tel Aviv ya zamanto na Isra'ila sai kuma Ramallah na hukumomin Falastinawa. Sanarwar da Trump ya yi dai ta harzuka Falastinawa, ta kuma haifar da zanga-zanga daga dabban Falastinawa a gabas da tsakiya da sauran yankuna. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar wutar dajin nan da ke cin yankuna masu yawa a kewayen birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka yanzu haka an ayyana ta ta uku a girma a tarihin jihar, da ɓarnar ta yi wadda ta zo daidai da gobarar shekara ta 2013 ta hanyar ƙona sama da hektar 800. Jami'an agaji sun ce wasu 'yan kwana-kwana 800 daga sauran jihohi suna California don taimakawa a kashe gobarar dajin ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da manyan motocin kashe gobara. An kiyasta kuɗaɗen da aka kashe akan aikin kashe gobarar kusan dala miliyan 89. A jiya Asabar ne jami'an 'yan kwana-kwana suka ce gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Thomas Fire, wadda ta fara tun farkon watan Disamba, yanzu haka ta ƙone hektar 500,000. An shawo kan kashe 40% na wutar, amma jami'ai sun ce gine-gine kimanin 18,000 na fuskantar barazana, kuma iska mai ƙarfi na iya haddasa wata gobarar. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu mai fama da matsaloli bai ɓoye zaɓinsa na wanda yake son ya gaje shi ba, yayin da jam'iyyarsa ta yi taro domin zaɓar shugabanta, abin da ya zama cikas mai yawa ga mataimakin shi Cyril Ramaphosa. ba za mu yi wani abu da ya saba al'adar jam'iyyar mu ta ANC ba da kuma hankalin mu, a cewar Jacob Zuma lokacin da yake jawabi a taron da aka gudanar a garin Soweto gaban wakilan jam'iyyar ANC 2500 waɗanda suka gaishe shi lokacin zuwansa ta hanyar yi masa tafi. Ya gargadi wakilan da su kada ƙuri'a da za su kada ƙuri'a jiya Asabar da kuma yau Lahadi da cewa suka wuce wa zaben abin da za a kamar dan amfanar ƴan kasuwa kawai aka yi. Ya ci gaba da cewa yin hakan zai iya yin sanadiyar jam'iyyar mai mulki ta ruguje. Haka kuma Zuma ya soki kafafen yaɗa labarai da zargin cewa suna da burin kansu na ganin lahanta jam'iyyar ANC, zargin da ya janyo yin tafi a taron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saurara da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau zamu duba zabuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jam'iyyar PDP ta yi a Najeriya. Kuma bari mu fara da wanda a gudanar a nan Amurka. A ranar Talata ta gabata ne kudancin jihar Alabama ta gudanar da zaben mai gurbin dan majalisar dattijai biyo bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Donald Trump. Sai dai a jihar Alabama tun a shekarar 1992 rabon da wani dan jam'iyyar Democrat da ci zaɓe sai a wannan karan. Abin mamakin ma shi ne hatta shugaba Donald Trump ya yi wa dan jam'iyyar ta su kamfe ta hanyar aikewa da muryarsa a kafofin sadarwa na zamani. Ana rarrabawa mutane amma masu jefa ƙuri'a suka yi biris da wannan buƙata ta shugaban ƙasa. Sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da ɗan takarar ki da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da suka gabata. To abokin aikina da ya jima a nan Amurka kuma ya daɗe yana biye da harkokin demokradiyyar Amurka, wato Ibrahim Alfahamed, ya yi muna ƙarin bayani abin da ya sa duk da kamfe ɗin da shugaba Trump ya yi wa Roy Moore amma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Ibrahim, me ya sa kake jin hakan ya faru?
Wato wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne da Amurka baki ɗaya aka sa ido a kai saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zaɓe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election, inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa. Kafin mu zo ga wannan zaben, jam'iyyar Republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da ƙuri'u guda biyu, wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52, 'yan Democrats suna da guda 48. Ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani. Bari in sake ɗan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zaɓe an yi wani zaben a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan birnin Washington da gundumar Columbia, inda abun mamaki a 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar. Har yanzu akwai wasu kamar mazaɓu guda uku da ake takaddama ake sake kiɗaya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba, kwata-kwata bai kai ƙuri'a ƙwaya 100 ba. Wannan kenan. Mu zo ga wannan zaɓe na jihar Alabama inda
Ibrahim kayan ka wuce Alabama. Me yasa, me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar Virginia a wancan zaben da ya gabata?
Babba abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar Virginia shine shugabancin shugaba Donald Trump a nan Amurka. Dalili kuwa shine yawanci wannan takara da aka yi shi, wato ba yakin neman zabe ne da aka yi shi akan takamammun abubuwa da suke addabar jihar Virginia ba an yi su ne akan na goyen bayan shugaba Donald Trump wannan kuma bana goyen bayan shugaba Trump ko kuma wannan a ce dan takara wanda yayi nasara wato Rob Northam dan jam'iyyar Democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Virginia yana nuna ko kuma yayi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar Republican wato Ed Gillespie da shugaba Donald Trump ko da yake shugaba Donald Trump bai taba fita ya masa yakin neman zabe ko makamancin haka ba kuma ya nesanta kansa da Trump duk lokacin da aka yakin neman zaben nan to babban abin da ya jawo abin da ya faru a jihar Virginia kenan wani bangare na abin da ya faru a jihar Alabama ma na da alaka da wannan amma ba shine babban abin da ya faru ba na farko dai dan takarar jam'iyyar Republican wanda aka tsera wato Roy Moore ba shine shugaba Donald Trump ya goyi bayan sa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba abokin takarar sa ya goyi baya bayan da aka kada shi wato shi Roy Moore ya samu nasara to sai shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta Alabama ba sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa Roy Moore yayi da wasu mata wasu su ma kanana ne yan shekaru 14 ko ya nemi lokacin shekarun sa na haihuwa 30 da wani abu ne su kuma suna 10 wannan abin yayi ta bin sa ya nemi ya burkita ma zaben gaba daya a lokacin saboda yan jam'iyyar Republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata kwata babu ruwan su da shi har ma sun yi barazanin cewa mun da aka zabe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince ba za su yi kokarin sai sun tsige shi ya koma jihar su kenan wato dai bus goyi bayan su bazan ce da yawa cikin su to babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar Republican wato akwai bangaren da suke goyen bayan Trump sune kamar tsohon babban mai bashi shawara Steve Bannon wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan Roy Moore kuma har ya yi barazanin cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar Republican din nan da suka ce ba sa goyen bayan Roy Moore ya lashi takobin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zabe sai ya yake su ya faɗi wannan abu da bakin sa kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lalle sai an zabe Roy Moore to kuma daga baya ana dab da ƙarshen zaben nan suka jawo hankalin shugaba Trump akan cewa ya fito ya goyi bayan Roy Moore duk da irin wannan zargi da ake masa kuma Trump ya fito har ma ya dauki abin nan dan ce ya dauki murya kan faifai ana tuttura ma mutane a jihar Alabama ana kiransu yana roƙonsu da cewa su zabi Roy Moore a lokacin wannan zaben
amma kuma suka kunnan kashi
sun yi kunnan kashi kwarai da gaske kuwa
to ganin cewa bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zabe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan kana jin cewa wannan na iya dorewa ko kodun dai kawai sun sa dan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi
to ba za iya fadi ba amma dai kowa ya riga ya san cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican a cikin jihohin da suke zaben Republican ma jihar Alabama tana daga cikin manyan su da wuya da matukar wuya a ce mutum yana jam'iyyar Democrat ya ce zabe to amma kada ka manta da cewa shi dai sanatan wanda ya fito daga jihar Alabama wato Shelby lokacin da aka zabe shi an zabe shi na matsayin dan jam'iyyar Democrat amma ana zaben sa kuma daga baya sai zo ya canza sheka ya sake koma cikin jam'iyyar Republican kuma har yanzu a jam'iyyar Republican yake kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zabi Roy Moore ba har ya ce shi kawai duk wanda ya jefa kura in kaga ba za ka iya zaben ɗan Democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaba saboda akwai wannan tanadi a nan Amurka bayan yan takara in baka yarda da su ban akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaba kan wannan mukami kana iya rubuta sunan shine ake kiran shi write in candidate saboda haka da yawa abinda suka yi kenan suka rubuta sunan wani an samu ƙuri'a wajen 22,000 da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan
cikin 'yan takara
cikin waɗannan 'yan takara yawa kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan ƙuri'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican din bai ma kai yawan waɗannan ƙuri'u 22,000 na waɗanda suka zaɓi wannan takara ba saboda haka ana iya cewar wannan kira da Shelby dan jam'iyyar Republican senator daga jihar ta Alabama ya ga mutane cewar su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓen dan jam'iyyar Democrat ba saboda shi dai ba zai zaɓi Roy Moore ba
idan kuma koma akan zaɓen da jam'iyyar PDP a Najeriya ta yi jim kadan da kammala zaɓen bayanai sun bayyana cewa an yi arinji zo a zaɓen domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a wato shugaban da ya nasara Prince Uche Secondus ya samu kuri'u 2,000 shi kuma Professor Adeniran ya samu kuri'u 231 yayin da Raymond Okwesi ya samu kuri'u 66 akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na PDP wato Mr. Kola Ologbodunya domin neman ƙarin haske amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i 2 yana cikin taro tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga amma na kawo samun sa na aike da sakon karta kwana nan ma shiru kake ji to sai dai tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulami Do ya shaida wa Nasiru Adamu Elkaya zabe kan tubarakallah
alhamdulillah kasan Najeriya yanzu inda yake sai da irin fassara daban-daban da kuma yadda yake muje PDP mun shekara shi da muna mulki a kula ko da mu da tsari wanda yake haka Allah mana gaskiya bane na shirri ne da ƙarya da cin mutunci da walƙanci to a zo a ce mun yi taro a gama lafiya kalau babu ribaha ne to sai Allah godiya cewa babu shakka in Najeriya sun mai darasi yanzu don misali ga jami'ar APC shekara uku suna mulki sai kasan taro ba ta yaba ko na cewa idan sun taro yanzu wallahi sai an kai musu cin wato dibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga PDP tun da yake ana ganin wani kan amma mai taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen APC kuma ya suka ce sun tabbata mu mu APC baki domin ya za a ce mu yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mallan godiya ai lafiya kalon ga kalo kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya yi mana
to sai dai da yake wasu ƴan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben da aka tambayi tsohon gwamnati na Jigawa abinda zai ce game da waɗannan ƴan takaran kuma da abin da ya faru sakamakon wannan zaben ga abin da tsohon gwamnati ke cewa
wato idan ana gona gida na ƴan uwa gida daya a cikin family idan wani ya fishi idan kai ka bashi ansa Allah ka dauka ansa kuma sai ka tunda shi dole kai ba kan bayan ansa da ansa ba amma dai magana shine aiki mai shine ba mu dane hakuri idan ana ganin abun da akai ana ganin kamar mun an yi son zuciya ka zaka ba mutane ka gar manya ne wanda ta karbi wannan manya dukkan su ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodo ko haka manya manya a jami'an nan manya manya su a wancan lokacin da aka wasu mukaman nan ka wasu rasa ka gani ko da ma tafiya irin da gida kamar da irin da family irin dangi ka ji ko dole ne a yi hakuri idan ka ce ba a daidai idan ka ce ka ba a lokacin da kake maka dalilin ai ka karba so da kace sai wato idan aka yi hukunci wajen fushi to kar a bada ansa domin wajen bada ansa kuma sai a ci mutuncin mutum domin wasu sun zasu mutunci kunya amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin ka bai ne ba jikin ta karrama shi ta ba shi matsayi a Najeriya ta ba shi kuma a Najeriya kuma san ya Najeriya saboda haka yanzu kuma ta ci kuma ya hakuri da cewa zan zama da wasu shi mai zama ma'ana shine kai hakuri akan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai
to masu aure da wannan bayanin na tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulami Domo kawo karshen wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ciki ko har da Julie Gresham da ta zai ta sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
baya ga matsalar Boko Haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kudin fansa yanzu haka wata matsalar da ke adabar jama'a ita ce fatar rikicin makiya da kuma manoma kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haraman kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka
yeah, boss. sun kashe tufin tufin daya amma kuma daga bada sojoji dan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na jin kamo shana ya bakolo akwai mutanen da aka samu shana kansu ana nan an rike su wanda suka shiga gona ta su kai barna to muna nan muna kokarin mu hada kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance wannan abin
kaman kuya da alƙaluma na rayukan da aka rasa kama daga nan shi dan sannan da ma nan su fararen hula da sauransu
eh to kawai yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da ya kuma wanda suka dan jin raunuka haka nan
a kullum dai manoma kan ma zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su kamar yadda wannan manoma da suka nemi ne sakai sunayen su suka bayyana min ta waya
makiyaya suna zuwa suna mana kaji a wannan wannan shekaran gaskiya ya tana kowace shekara suka fara shigowa daga godan mu a wannan lokacin dawa tana tsaye wake yana tsaye danye cara masara an yi bombe su ba a bare ba sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye 70% abin da aka noma gaskiya a bana abin da ya bamu tsoro abin da ya bamu alajabi wannan abu ba a kawo rabin sa ba sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan abin duk abin da muka noma da gero ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai duk an turbushe mana yau din nan da nake maka bayani wallahi tallahi yau gashi amfani a nan asubi akan dawa kara masara ana barewa su sun kori a cikin gona sun ci gaba da tafi kawai an yi kisa kuma kanun su yanzu saniya sun shiga saci abun ya dame mu kware kuwa dole na hankalin shi tashi to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya to garin taba saniya sai dan kuma Fulani suna zo zirawa
a bayan sha gudanar taruka domin gano bakin zarin magance wannan matsalar to amma kuma da alamun fada sauraron rinan aka ba
na live talk da nan da agric da wanda yadda kuka yi bada shawara duk za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ji ya faru wani ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan gakunan kun zo waɗannan wanda aka shiga gonan su a ji a samu ire-iren ku da su sai a tafi wurin 'yan sanda kada dauki hannu ko kada dauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan fada wannan fada na yan nan da za a yi shine zai kawo fada gaba daya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri
Alhaji Usman Liman Damsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta miyata Allah kuma wata zantawa da muke da shi ya kobe ne da lamarin ma yake yanzu
irin wannan an sha kira mu a government house a wasu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba amma kadai mu a gungiyan she makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su hada kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya
kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi Mr. Daniel Kebaz ya ko bai na hawin da ya kamata bi
ba burtale in ba burtale din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawo ra domin inda shanu ya bi gobin ya zo wurin zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga Kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi Port Harcourt ba hanya ko zai tafi South Africa yanzu hanya daya din zai bi in ya zo ai kotin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai
yanzu haka wasu sarakuna su mata tsaye ne domin lalowa bakin zarin magance wannan matsalar komun bace makanar Ilmiya Steven sarki ne mai daraja ta daya a yankin Numa ya mako bai na irin matakan da suke dauka
turon zon make right na magana jiya ga Benue ga Plateau ga Nasarawa ga Taraba nan kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabani a tsakani yanzu mafadan da aka yi a go ba mai an kwana ba kade mbororin da suke can a kasana suke zuwa ya kabare je ka mun duk suna amma inda za a tashi a ce an yi dan bangare ba mu sasanta sakannin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan bannan wato shine ke ba mu
koma da menene dai akwai fa bukatar hada karfi da karfe da nisha kan wannan matsalar da ke neman gagarin kundida Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Jawabin aure Lami da farko Allah ne ya gaba sannan aure Lami ne mallan Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye shiwakin komai in kun tuna da da Allah na maka namu ne ka gaban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an ayi fada do annabi do Allah ba sauran fita to amma in amibiya wata ina gidan da mona bukai abin da mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata ta fito daga nan kuma sai rabuwa ta zo
to madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya